Rundunar 'yan sandan Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman da za ta yaki batagarin da ke haddasa kashe-kashe da barnata dukiyoyin jama'a a jihar Plateau. Speta General na 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun, wanda ya kawo ziyarar gani da ido kan asarar rayuka da dama a wasu ƙananan hukumomin jihar Plateau a makon jiya, ya ce rundunar ta musamman da gwamnatin tarayya ta amince da kaddamarwa a jihohi 10 na Najeriya za ta fara ne daga jihar Plateau.
We are deploying our intelligence unit. The special operation will commence immediately in Plateau.
Speta General na 'yan sandan Najeriya Kayode Egbetokun ya ce za mu tura jami'an leƙen asiri wanda sashe ne na aiki na musamman da za su yi a jihar Plateau a fannin tsaro. Tuni da ya mataimakin Speta General na shiyar runduna ta hudu Egbon Eibio ya kaddamar da jami'an ta musamman zuwa yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaron. A ci gaba da neman mafita kan batun kashe-kashen ne, sanata mai wakiltar tsakiyar Plateau a majalisar dattawan Najeriya Dickette Plan ya gabatar da wasu batutuwa a gaban majalisar da yake da yakinin za su taimaka wajen kawo dawwammamin zaman lafiya a jihar ta Plateau.
Ana samu rikici a jihar Plateau, amma wannan da ya faru ya zo a wata sabuwar hanya. Wannan din ba wai an zo kauye daya ba, an zo kauyuka fiye da 20 a lokaci daya. Yaya za a yi mutane irin wannan namba inda an faɗa fiye da 400 sun bi ina, sun wuce sun je wannan kauyuka a lokaci daya su shiga wannan kashe-kashe. Na gaya ma 'yan majalisa irin wanda in an yi rikici a kauye idan mutane domin ba su da abin sarin kansu sun gudu, eh masu rikici kuma su nema zaman dindindin a wurin, wannan ya nuna ana son a kwace wuri. Na roka federal government ya kamata waɗannan sun a samu permanent establishment na military force wannan wurare, ba wai a je a dawo ba. Na kuma roka na ce to idan abin ya faru mun dinga barin mutane IDP camp da dadewa, ba ya da kyau, because sun dade IDP camps then waɗanda su yi fara suna zama gida, an fara amfani da gonaki, an fara amfani da gidajensu, kin ga dawowa akwai wuya. Amma ya faru haka ko soji su sare wannan wuraren sai neman yanda masu kasa su koma gida.
Na kuma nemi jin ra'ayoyin mazauna yankunan da ke fuskantar matsalolin tsaron. Da mai anguwa Jamok Mafalal Machembe daga gundumar Butura karamar hukumar Bakos ya ce sun yi na'am da matakin ƙaro jami'an tsaron.
Muna fata zuwansu zai kawo zaman lafiya a wannan. Muna kira jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa kuma a ba da goyon baya ba jami'an tsaro din kawo zaman lafiya a wannan wuri. Kuma muna ba da shawara ga su jami'an tsaro, duk wanda suka shige shi da hannu a wannan al'amari ya kamata a hukunta shi.
Sakataren kungiyar Miyatta Allah karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo ya ce suna buƙatar jami'an tsaron su kwatanta adalci.
Matsalolin da muke samu babban shi ne akwai Operation Rainbow da aka kaddamar a jihar Plateau. Ban san wani shugaba guda ɗaya na Fulani da zai gaya miki cewa ya san su kuma yana zama da su, ko su kira shi haka a zauna akan abin da ya shafi matsala ta tsaro. A takaice a shugabancinmu na Fulani yau ba wani wanda ya san Operation Rainbow. Sannan idan suka taso yin akwai matsala suna zuwa aukawa rugagen Fulani suke su tafi kowane rugagen Fulani. In akwai gaskiya ya kamata a ce su yi adalci, tunda jami'an tsaro ne, an sa su a matsayin jami'an tsaro ne. Adalci fa shine yake tabbatar da zaman lafiya, ba rashin adalci ba.
Yayin da masu ruwa da tsaki ke lalabo hanyoyin samun mafita, tambayoyin da ke bakunan al'ummar jihar sun hada da su wane ne ke aikata kashe-kashen, daga ina suke fitowa, me suke bukata, wace ba su makamai da sauran kayan aiki, yaushe ne za su kammala aikin nasu, lokaci ne kadai zai bayyana abin da ke faruwa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.